billahi minash shaitanir rajim.
Sai warke da iya rike da namiji, akwai da ta iya rike da namiji, ta rike mijin, mijin ta yadda ka san yaro dan yayi, ta sarrafa shi yadda take so. Akwai ko mai girman kai, ka san cikin mata akwai saraki, ita ba sarakiya ce, ba za ta mutso kusa ba sai ka matsa kusa, ba za ta taba ka ba sai kai ka taba ta, kana taba ta din ma tana dan ture hannunka, kuma akan abin da tana da sha'awa tana da bukata, amma ita kawai gimbiya ce. To kaga ai abubuwan daban-daban suke. Ubangiji ta'ala wa in khiftum alla ta'dilu fawadatan aw ma malakat aymanukum, in baza ku iya adalci ba sai ku takaita akan mata daya ko kuma ku yanga da daman ku ta mallaka. Zalika adna alla ta'ulu, hakan shine yafi sa baza ku karkace ba, baza ku yi zalunci ba. Tsayawa da daya in baza iya adalci ba shine zai sa baza ka zama azzalimi ba kenan. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, ku baiwa mata sadakin su nihlatan, wanda yake wajibi, wadanda suka ce nihlatan bisa ga dadin rai shine ma'anar waqatun nisaa sadaqatihinna nihla, fa in tibina lakum an shay'in minhu nafsan, idan sun yafe muku wani abu na sadaki din ganin damar su yasa tace na yafe maka, ma'ana bayan ta karba sai ta dawo maka da shi duka ko rabi ko ɗaya bisa uku, to shikenan babu ne. Fa kuluhu hani'an mari'a, sai ku ci wannan sadakin hani'an, wato halal da dada kenan, mari'an wanda yake mai kyakkyawan ƙarfi ba mummunan ƙarfi ba. Wala tutsu fa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tutsu fa amwalakum, kar ku baiwa wawaye dukiyoyin ku allati ja'ala Allahu lakum qiyama, wadanda Allah ya sa su zama sune kashin bayan rayuwanku. Warzuquhum fiha waksuhum, ku arzuta su wani abu cikin dukiyar, ku yi musu tufafi. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku fada musu fadi da dada. Wannan gaba ta cikin wannan aya hukunce hukuntan tana da yawa, kuma tana da fadi, kuma tana da bukatun bayani. Dan haka mafi kyau mu dakata a haka, gobe sai mu tashi akan ta. Abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايحك يا مواء. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مرسى دعاء أوني يمتي للهدي واندي داشة دشاق برقوة رمضان أوني شكرة دبورة دليهدو دعشرين دخلو بايحك درم منذ صلى الله عليه وآله وسلم دقمك زوا مدينة واندكم الشيلة يمتي na tara ga watan sha daya shekara ta 2003 miladiya. Je idan ba manta ba, mun shiga cikin farkon suratul nisa, mun karanta aya ta 1, mun karanta aya ta 2, har ma mun karanta aya ta 3. Amma saboda wani dalili zamu tashi dai daga kan aya ta 3 din. Akwai wata takarda guda 1 wanda wani bawan Allah ya rubuto mun mai suna Ibrahim Abdul Qadir, a cikin yana magana cewa akwai kissa da na kawo ta auren Ummu Kulthum yar Ali bin Abi Talib da Umar dan Khattab, cewa kissa ce da'ifiya, har kuma yi ishara zuwa ga inda aka nuna da'ifancinta. To dai kuma sai in yi masa bayanin inda aka nuna sahihancinta, sai ya duba cikin silsilatul ahadithu sahiha juz'i na farko. Na karanta kissar da daɗewa ya kai shekara 10 ko sama da haka, don haka ba zan iya tuno shafin ba, amma dai tabbas a cikin silsilatul ahadithu sahiha ne na Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Kai ma inda kai nuni ka ce shi ya da'ifanta, sai kai muqarana tsakanin maganar da ya faɗa a can da wanda ya faɗa a can gurin, saboda shi hadisi da'ifi iri biyu ne. Akwai da'if da'afan shadidan, wanda babu yanda za a yi la yataqawwa bi hali min al-ahwal. Akwai kuma da'ifun munjabir allazi yataqawwa bil mutaba'at wa shawahid. Sananne ne wannan a jikin malaman hadisi. Da haka idan ka ce da'ifi, kada ya kai shiru, magana ce mujmala, kada ya kunu da'afuhu shadidan bi haythu la yataqawwa bi hali min al-ahwal. Wato idan an ji hadisi da'ifin jiddan, kaga ba yadda za a yi gyaru ta kowace hanya. Amma idan an ji hadisi da'ifi kada ya kai shiru, zai iya zama da'afuhu munjabiran bi haythu yataqawwa bi maji'ihi min turuqin ukhra, sai zanto cewa min bab al hadith al hasan li ghayrihi. Da haka ina fatan zaka duba wancan littafi da nayi maka bayani. Allah ganar da mu, kuma Allah saka maka da alkhairi. Zamu tashi kamar yadda na faɗa da kan aya ta uku. Wa in khiftum alla tuqsitu,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تغن لكم عن شيء منه نفسا فخذوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واسقوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
وبنجي وإن خفتم الله تقسطوا في اليتامى idan kuna jin tsoron cewa ba za ku iya yin adalci ba filiyata ma dangane da yara marayu da ke hannunku kuna tsammanin ko kun yi yarin jaya a cikin zatonku rashin yin adalci a gare su in ku za ku aure su ba za ku iya ba su sadakin da ya dace da matsayi irin nasu ba ko in ku za ku aurar da su ga ƴaƴanku kila ba za ku iya sanya sadaki da ya shafe su da ya dace da matsayi irin nasu ba to sai ku kyale su fanki huku auro ma fa balakum minan nisa adadin da ya dada da gare ku na mata masna ko da bibiyu wa thulatha ko uku uku wa ruba ko kuma hurhudu lafazin fanki hu ma saba an saba a larabci lafazin man yadullu ala al-akil lafazin ma yadullu ala ghayr al-akil da anan sai a ce fanki hu man saba lakum minan nisa ko auri wadda ta yi muku daɗi a rai cikin mata domin man shine ke nuna wanda mako yana nuna abinda wato abinda yake ba mai hankali ba kenan to sai malamai suka ce saboda me aka yi amfani da kalmar ma a nan gurin a madadin kalmar man waɗansu malamai ɗin suka ce linukusani aqlin nisa'i bil muqarana ma uqulir rijal dan su hankalin ƴaƴa mata idan an kwatanta da na ɗa namiji nasu yana ƙasa don haka ne ma aka ce a wurin da ake bukatar shaida biyu wurin dukiya ake bukatar shaida biyu maza to a iya samun namiji ɗaya da mace biyu wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma wa tudhakkira ihdahuma al-ukhra to kaga saboda hankalin su yana ƙasa da hankalin ɗa namiji shi yasa aka kusanta su zuwa ga ma sama da kusanta su zuwa ga man haka waɗansu malaman suka ce waɗansu malaman kuma suka ce a'a man ana amfani da ita don zatin ɗan adam ɗin shi kansa amma idan ana nufin sifarsa ba zatinsa ba sai a ce ma domin sifa reshe ne na zati ɗin zati shi ne gangan jiki sifa kuma wato ainihin wani abu ne wanda yake maƙaluwa akan gangan jiki a nan gurin Ubangiji ta'ala na maganar sifar ƴa macen kasancewarta budurwa ko bazaura da haka sai aka ce fanki huma ko ambaci wadda sifarta ta dace da ku da ku aura din sawa'un budurwa ce wadda take da sifa ta budurci ko ko bazaura ce mai sifar kasancewarta bazaura kaga sifa ake magana ba zati ba da haka sai aka kawo ma a madadin kalmar man ina fatan kun fahimta shine ma'anar fanki huma fa balakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu idan kun yi tsoron ba za ku iya yin adalci ba yayin da za ku yi aure sama da ɗaya fawahidatan sai ku takaita akan ɗaya mun yi bayanin adalci a jiya ɓangarorin da yake wajibi namiji ya yi adalci a tsakanin matansa yayin da yake da mace sama da ɗaya biyu ko uku ko huɗu to a nan gurin sai Allah ce idan ba za ku iya yin adalci ba to sai ku takaita akan guda wannan sai ya nuna mana cewa wato ainihin mutum baya yin aure sama da ɗaya sai in zai iya yin adalci sai in yana da tabbas ɗin zai murkushe son zuciyarsa adalcin nan kuma shine wajen kaso da siyarwa da tufafi da matsuguni kamar yadda muka yi bayani jiya amma ba adalci na so a zuci ba
domin so a zuci ba yadda za ka iya daidaita san da kake wa matanka guda biyu a cikin zuciya ya zanto wannan kashi 50 wannan kashi 50 dole wata sai ta samu 51 wata ta samu 49 ko ta samu 60 wancan 40 ko 70 wancan 30 ubangiji ta'ala yake cewa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum ba yanda za ku daidaita san da kuke wa matanku ko da kun so haka din ko da kun kwadaitu kun sa himma akan haka din dan haka falata milu kullal maili kar ku karkata gaba daya lalle za ku karkata amma ba gaba daya ba karkata ta san zuci wannan ba za ku iya hana kanku ba amma karkata ta zuci da aiki da mu'amala to shine aka ce kar ku yi gaba daya fatazaruha kal mu'allaqa dan sai ku mayar da dayar ta zama yar kallo ita ba mai miji ba ita ba maran miji ba ba mai miji ba ba ta samun abin da wutan take samu ba maran miji ba dan gashi sunanta mai miji din shine al mu'allaqa wata an fahimta to wannan yin adalci shine sharadi duk wanda ba zai yin adalci ba kenan ba zai aure na biyu ba sannan ban adalci kuma akwai batun ciyarwa dukkan mutumin da samun sa yana da karfin da zai ciyar da mace daya ne albashin sa a wata abin da yake samu a kasuwa karfin jarin sa zai iya rike mace daya ne to anan gurin kuskure ne yace zai karo ta biyu yace wai zai dogara ga Allah ya tawakkali ga Allah wannan kuskure ne ba tawakkali bane ganganci ne da shiga a haka ka'ida sai ka san samun ka ya dace naka rike mata biyu baya ga samu naka rike mata biyu kuma sai in ya zanto sha'awarka zaka iya gamsar da bukatun mata biyu ko mun samun ka ko kai kafi kowa kudi a garin ka indai kawai ado zaka yi da matan baka da karfin sha'awar gamsar da bukatun su to sai dai ka takaita akan daya yana fata an fahimta wato abubuwan nan uku dole sai mun yi izina da su farko ka tabbatar zaka yi adalci na biyu ya zanto samun ka zai iya rike mace sama da daya biyu din ko uku ko hudun sannan kuma na uku ya kasance sha'awar ka game da ƴa mace zaka iya biyan bukatun ƴaƴa mata guda hudu din in hudun ne ko in uku ko in biyu ne amma matukar kai bukatar ka ta ƴa mace ɗaya ne kuskure ne ka karo ta biyu bukatar ka ta biyu ne kuskure ne ka karo ta uku ina fata an fahimta to akwai abin da mutane da dama suke cewa mai mace ɗaya sai a ce da shi mara adalci to wai ko ya ga wata ma ba za a yarda da ganin watansa ba tun da shi ba adali ba ne ba matarsa ɗaya to anan gurin nake so in ce mai mace ɗaya ma wanda da ya ƙi yin ta biyu don yana jin tsoron kar ya zalunci shine mai adalci cikakken adali kenan sama da ya ta biyu ya zalunci gare ya tsaya ta ɗaya ɗaya in yana jin tsoron zalunci a lokacin ya zama mai adali ina fata an fahimta wai to yau na zama lauyan masu mata ɗaya ɗaya kenan ko fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ku takaita da ɗaya ko kuma abin da daman ku ya mallaka Allah ce zalika adana alla ta'ulu hakan shine yafi kusatar da ku ta yadda alla ta'ulu ba za ku karkata zuwa ga wanda kuka fi so ba hakan ce ala ya'ulu idza mala ko kuma idza jara adana alla ta'ulu shi yafi kusata ku ta yadda ba za ku yi zalunci ba wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku baiwa mata sadakin su nihla waɗansu malamai sun fassara nihla cewa atiyya matsayin kyauta kyauta daga Allah zuwa ga su matan wanda ya wajabta akan ku kune masu bayarwa ko mu fassara nihla da cewa wajibi ku baiwa mata sadakin su wanda yake a matsayin wajibi a addinance ko mu fassara nihla cewa diyana wa milla wato ku baiwa mata sadakin su wanda Allah ne ya shar'anta shi addini ne saukakke daga sama Allah ya ce a basu ana wannan magana ne ko dai zuwa ga su mazaje ko kuma zuwa ga wakilan mata idan an ce zuwa ga mazaje kaga namiji dole ya bada sadaki idan an ce zuwa ga wakilin mace a ce lokacin da ya karɓi sadakin ya karɓa ne ba dan ya ci ba ya karɓa ne a matsayinsa na wakili wakilce ki idan ya karɓa sai bi gida sai bata kayanta sai ta faɗi me take so a yi mata da shi me take so a sai mata ya halatta ya bata shawara da abu mai amfani da za a sai mata ta je gidan miji da shi ko a ajiye mata ko dai wani abu da shi ma'ana dai sadaki haƙƙin kiyamata ne wannan aya kamar wato tana mayar da martani ne dangane da al'adar larabawa a lokacin jahiliya wanda wakilai na mata idan sun karɓi sadaki sai su dore a aljihunsu ba sa baiwa ƴa mace sadakinta sai Allah ta'ala atun nisaa sadaqatihinna nihla ko ba su dakin su wanda yake kyauta ce ta musamman daga wajen Ubangiji ko kuma ka ce nihla wanda yake wajibi ne Allah ya wajabta a ba su dun fa in tabina lakum an shay'in minhu nafsa idan ransu ya dadada an shay'in minhu dangane da wani abu na sadaki din gare ku lakum gare ku suka ce a ba ku fakuluhu hani'an mari'a to ya halatta ku ci hani'an a matsayin sa na daddadin abu na halal sannan mari'an wanda yake mai kyakkyawan karfi wanda babu tambaya akai abun nufi bayan ka bayar da sadaki na 10,000 ko 20,000 an daura aure da aka kawo ta gida sai ta zo ta ci ga sadaki kuma na baka kyauta ko ta ce a gashi 10,000 ne kuma zan rike 10 ko 15,000 zan rike 5 ko 5,000 zan rike 15 ta baka ci gaba daya ko ta rike wani abu daga ciki ta baka wani abu duk ya halatta shine fakuluhu hani'an mari'a ubangiji yace wala tutusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman a wata qira'a ja'ala Allahu lakum qiyaman wala tutusufaha kada ku baima wawaye amwalakum dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wadanda ubangiji ya sa su zaman to sune tsayuwar rayuwarku kar ku ba su dai idan kun ba su sai su yi almubazzaranci sai su salwantar da ita malamai sun yi sabanin kan wa ake kira sufaha a cikin wannan aya waɗansu malamai suka ce yara ƙanana wanda ba su balaga ba ballantana su kimtsu kada ku ce da an raba gado za ku ɗauka ku ba su dai idan kuka ɗauka kuka ba su wani ce an ba shi 100,000 gadonsa wani an ba shi 1,000,000 gadonsa sai ya salwantar da ita dukiyar tasu ce amma sai Allah ya ce taku saboda ita dukiya wata aba ce wanda mutum baya iya cin moriyarsa shi kadai domin idan kana da ita a hannunka baka morewa sai ta rabu da hannunka ga naira 100,000 a aljihunka ga mangoro ga lemo ga ayaba ga kaji ga tsire ga balangu ga kilishi kana son 100,000 dinka kar wani abu ya rugu kuma kana son wancan ya za a yi kina kaga ba zai yiwu ba amma idan ka saki sai wancan ya zo to shi kuma wancan kilishin ya zame masa kaya so yake rubu da shi yanzu kudin hannunka yake so sai Allah ya shar'anta ya karbi kudinka ya baka kilishi dan kar kilishin ya yi masa kwantai ya karbi kudi ya baka gasasshiyar kaza dan kar ta yi masa kwantai lokacin da kudin suka je hannunka kai ka karbi kazar kaga dukiya ta zama taku ku duka shi yasa Allah ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum ai dukiyar ta su ce su marayu din amma sai Allah ya sa mata suna taku dan idan ta tsaya kowa zai amfana da ita idan ta wargaje ta lalace kuma kowa zai hasara shi yasa lokacin da kake wa dan uwanka bakin cikin samun sa kamar kana wa kanka ne a fukaice baka sani ba dan koya idan da arziki a garin ku yafi a ce a wani wuri ne daban dan idan kudin suna circulating a tsakankanin jama'a ba a rike su ba tak to kai ma sai a zo har yadda za a yi ka samu ta hanyar saye da sayarwa ta hanyar aikata ta hanyar kwadago dan ubangiji ta'ala ya tsara rayuwa wani ya mori da wani al insanu madaniyun bi tabai dan adam ba yadda za a yi rayu sai shi da su wane ba zai rayu shi kadai ba duk sarautarsa duk kudinsa duk malantarsa duk bi da kai dinsa sai ya ta kudi da sauran mutane sannan ya rayu annasu lin nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadam mutane masu hidima ne wa mutane mutane laborerin mutane ne wani yaron wani ne wani ubangidan wani ne wani mai wa wani hidima ne ba'dun li ba'din sashin sana'i wa sashi hidima yan kauye da yan birni kowa na da bukatun kowa duk birnin tun dan birni yana son dan kauyen da zai samu ko ya kawo kayan lambu daga kauye dan a siya a birni duk kauyen tun dan kauye yana bukatun dan birnin da zai je ya fito da kudi a banki dai idan ya so ya fito da kayan lambu ya siya shi ya bashi kayan lambu ko ciyawa shi kuma ya karbi kudin ya koma garin su haka Allah ya tsara rayuwa da haka sai Allah ya sanya wa dukiyar da ke kama rayu yace dukiyar ku kar ku ba su dai in kun ba su za ku salwanta a bisa ga malaman da suka ce as-sufaha ana nufin marayu waɗansu malaman suka ce as-sufaha a nan gurin ana nufin mata da haka ba a baiwa mace dukiya ta rike ko kuma ko da ta tafi sai dai mijinta ya rike mata amma wannan zance-zance ne da'ifi an fahimta ko mace ba wawa ba ce ba tana da hankali yadda za a iya samun namiji ya wauta a iya samun wawa daga cikin mataye kuma yadda ake iya samun namiji mai hankali a iya samun mai hankali kuma cikin mataye da haka in ma da larabcin ana nufin ƴaƴa mata ne da ba za a ce sufaha ba domin sufaha din jam'i ne na mazaje safi sufaha an gane ko amma da mata ne sai da a ce saha'if an gane ko, wato ba zai zama ya zanto cewa sufaha ba ko safa'i, wato ba zai zama sufaha ba. Wala tutu sufaha a amwalakum, wadansu suka ce a sufaha ba wai lalle ne ya zama maraya ba, dukkan mutumin da yake ko ba maraya bane ba, dukkan da yake ko da ba yaro ne kankani ba, mutum ne da girmansa da hankalinsa, amma ana ganin yana da almubazzaranci wajen kashe kuɗi. Abinda za a yi ne ya kamata a ce naira 100 ta rike shi sai yake kashe 500 biyu ne, ko a yi ne ya kamata hidimarsa ba ta wuce 500 ba sai yake kashe 1000 dubu ne, ko a yi ne ya kamata 1000 ce za ta rike shi da bukatunsa sai yake kashe 500. To wannan ya zama wawa, ya kamata a rike masa dukiyarsa a rinka ba shi daidai yadda ya kamata ya kashe, sai a yi masa gata kotun musulunci ta rike dukiyarsa, a rike account ɗinsa, sai ya kasance kullun yazo a gaban alkali a rubuta check daidai abin da zai kashe a ranar a bashi je banki ya karba, saboda kar a bashi da yawa je ya albazaranci. Dukkan mutumin da zai taro abokanansa wajen mutum 10 ko 15 a je gidansu nima duk ya yanka musu ticket su shiga, to kaga wannan ya kamata kotu ta rike masa kudinsa dan wawa ne. Haka dukkan mutumin da zai biya ticket daga nan gurin ya tafi Lagos dan kallon kwallon kafa, ko ya tafi Kaduna, ko ya tafi Abuja a jirgin sama kila ma da abokai 5 ko 6, ya biya musu hotel, ya biya ticket, ya biya hidima, har ma a yi tata a ciki. Irin waɗannan dukkansu wawaye ne, wato ana rike dukiyarsu ne sai sun yi hankali sai a basu. A ka'ida ta musulunci fa kenan, ba ta akai mahaukata bane ba, kun san akwai bambanci tsakanin wawa da mahaukaci. Sai wato wawa wanda bai san ciwon kansa ba, mahaukaci ko wanda gaba ɗaya ma baya da hankali, to su ba wai mahaukata bane ba, su masu hankali ne, amma dai kuma wato akwai nau'i na wauta ta tare da su. Dan kashe dukiya cikin abin da yake saban Allah ba abin da ya fi shi wauta. Kashe dukiya cikin abu ko da na halal ne, amma sama da abin da ya kamata a kashe shi ma wannan nau'i ne na wauta. Masu irin wannan rike kuɗin su ake sai a yi musu hajaru. Shine wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqtuhum. Ubangiji yace idan kun rike dukiyar warzuquhum fiha, ku dan rika ba su wani abu na kashewa a ciki. Ibn Asud yace da Allah ce warzuquhum fiha, bai ce warzuquhum minha ba. Ya wannan ya nuna a ce idan an rike dukiyar ba ajiya za a yi ta, ba ana iya sarrafa ta, a sai masa hannun jari a wani kamfani ko ana masa kasuwanci tana haɓaka. Dan haka sai aka ce warzuquhum fiha, inda kawai a ajiye take diba ake da sai a ce warzuquhum minha. Amma fi tufidu zarfiyya, cikin abin da yake karuwa na riba yau da gobe ake dauka kuma a bashi, kaga akwai riba kenan. Domin ajiye kuɗi kadai ba tare da an sarrafa su ba asara ce a tattalin arziki, a siyasa ta tattalin arziki ta haɓaka dukiya, mutum ya ajiye naira 100 a banki sati 2 sati 3 ba tare da